بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بيانك وإن أفار من دغيس واتى الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a safiyar yau Laraba 19 ga watan Ramadan, jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446, wanda shine daidai da 19 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. A wannan masallaci namu na Usman bin Affan, domin ci gaba da wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka, wanda yau muna nan dai tafi a cikin sura mu mai albarka, suratul kahf. Ina ga shine zama na 15 zai kama kenan ko 14 ko 15 14 zama na 14 a cikin suratul kahf. Jiya idan ba a mance ba, mun kwana a cikakken bayani akan aya ta 31. Mun shiga ragowar ayoyi na 22 baya, kuma lokaci ya cimma mu, dan haka zamu koma da baya kadan akan su sai mu ci gaba insha Allah ta'ala. Kafin nan akwai ƴar uwa da take cikin mahalarta wannan majalisi, anti Binta, wadda Allah madaukakin sarki ya jarabce ta da mu baki ɗaya da rashin mahaifiyarta, don haka tana da haƙƙi akan mu a matsayinta na ƴar uwa musulma, da kuma ƴar uwa da muke wannan zama da ita kowane lokaci. Akan mu sanya mahaifiyarta addu'a, muna mata ta'aziyya, Allah madaukakin sarki ya ji ƙanta, ya gafarta mata, ya fi mata su kuma makusanta, Allah madaukakin sarki ya ba su haƙurin rashi, ya kuma sanya su kasance cikin ƴaƴa na ƙwarai da za su dinga bin mahaifa da addu'a bayan babu su. Malama, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.
Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi yana yi mawa manzo sallallahu alaihi wasallama umarni da cewa ga wani misali da zai buga wa waɗannan mushrikai da suka zo gurinsa da buƙatar cewa waɗannan mazauna majalisi na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda suke sun yi imani da shi, sahabbai waɗanda suke masu rangwamen ƙarfi, suna ganin cewa waɗannan ba mu cancanci mu zo mu zauna da su a majalisi ɗaya ba, da haka suka nemi manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ware musu wani guri na musamman. To sai Allah madaukakin sarki ya saukar da hukuncinsa. Bayan nan sai ake masa umarni ya cewa ga wani misali da zai buga musu domin su gane cewa wannan tunani da suke da shi, da wannan matsayi da suke kansa, da wannan abin hannu da suke da shi, ko yaushe komai zai iya faruwa da shi, kuma wannan ba shi ne ma'aunin da za a sanya gurin sanya yaya za a muhimmanta mutum, ko ya za a yi mushi mu'amala wadda take ta ƙasƙantarwa ba. Allah madaukakin sarki yake cewa wadrib lahum masalan rajulain, buga musu misali na waɗannan mutane guda biyu, domin ar-rajul a nan gurin malamai suka ce ba wai kawai ana nufin maza ba, akan iya amfani da wannan lafazi kamar yadda yake a laren larabci, an yi magana a kawo sai wanda ya zamanto an yi togaciya, an nuna mata ba sa ciki. To amma duk da haka a nan gurin Allah madaukakin sarki ya ce a buga misali da wasu mazaje guda biyu ko wasu mutane guda biyu, ga abin da ya faru da su. Mutane ne waɗanda suke abokan juna, waɗanda suke suna tattaunawa da juna, suna hira da juna cikin abin da yake akwai ɗimbin darasi da izina a cikinsa. Allah madaukakin sarki ya ce wadrib lahum masalan rajulain, buga musu misali na waɗannan mutane guda biyu, ja'alna li ahadihima jannatayn, ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu mun bashi, mun sanya ya mallaki wasu gonakai guda biyu. min a'nabin, gonakai na dan itaciyar inabi, wa hafafnahuma binakhl, sannan mun kewaye wannan gonakai guda biyu nasa da bishiyar dabino, ko mu ce dabinai ko da ake cewa a Hausance, wa ja'alna bainahuma zar'a, sannan kuma a tsakankanin waɗannan gonaki din mun sanya zamanto akwai wasu shukokin waɗanda suke a ciki, ma'ana wani nau'in na ƴaƴan tsirrai wanda Allah madaukakin sarki ya nufa suke a cikin waɗannan gonakai din. To malamai masu tafsiri sukan tattauna akan cewa to wai in an ce madrib lahum masalan rajulaini din nan, shin waɗannan mutane guda biyu da ake magana akan su haƙiƙatan sun rayu, kissar ta faru, ko kuma misali ne kawai aka buga domin cewa Allah madaukakin sarki zai iya sanya wannan abin ya kasance akan haka? Malaman tafsiri sun yi sabani, wasu sun ce eh labari ne hakikatar wanda ya faru, Allah madaukakin sarki yake labarta Manzo sallallahu alaihi wasallam akan ya rike shi a matsayin misali. Wasu kuma sun ce a'a, Allah madaukakin sarki yana ba iya bada misali da duk abin da ya ga dama da duk abin da yaso, don haka misali ake bayarwa na hoto na cewa ga wasu nan muqaddara ne, ai kaddara su akai amma ba su wanzu ko sun faru hakikatan ba. Don haka Allah madaukakin sarki ya ce ka sanar da su waɗannan mutane guda biyu, mutane ne da an yi su tsayib, amma ba a yi su ba, Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa a yi tunanin ga su za su iya kasancewa akan wannan yanayi, kuma ga abin da zai iya ya faru. Ja'alna li ahadi hadaini rajulaini wa huwa al-kafir basatina min a'na, malai ce an sanya wa ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu na cewa yana da gonakai waɗanda suke na ƴaƴan itacen inabi, shine aglabin abin da yake ciki, domin shi Allah madaukakin sarki ya fara kawowa jannataini min a'nabin, ai min jinsil a'nab, cewa shi wannan yana da gonaki waɗanda suke a cikin su akwai ƴaƴan itaciya na inabi, shine aglabin abin da yake a cikin wannan gona. Sai ce wa hafafnahuma binakhl, sai kuma bayan nan, ma'ana ba wai zallan inabi bane a ciki, an kewaye wannan gonar da dabino, shi yasa wanda in ya san yadda bishiyar dabino take, ita in tana guri kawata gurin take, idan akwai bishiyar dabino a gona kana hangowa ga kananun bishiyu da sauran ƴaƴan itaciya da suke ciki, ita kuma da yake tana da tsayi, in an sassanya ta daga nesa in ka hango sai kaga tana kawata wannan guri da wannan bishiyar dabinai take a kai. Da haka kamar gashi yana da bishiyar inabi wadda take mai bi, wadda ganyenta yake da kyawu, yake da yalwa, yake da ban sha'awa da ban ƙayi, sannan kuma gashi an kawanta mishi wannan gona ko wannan gona kai nasa guda biyu da wannan bishiya din ta dabinai, ya an kewaye wannan gona da shi. Waja'alna bainahuma zar'a, sannan kuma tsakankani wa'innan bishiyu na dabinai an sanya cewa akwai azzar, ma'ana akwai wani nau'i kuma na ƴaƴan itatuwa din. Sa'ilin da wasu malaman suka ce a'a, ai ana nufin a tsakanin waɗannan nakhal din, wannan bishiyar dabinai din ne, sai kuma akwai bishiyoyin inabi. Amma dai ala ayi halin, ko ma wanne ne, Allah madaukakin sarki ya hasko mana hoto wanda yake nuna cewa Allah ya sanya wa wannan ma'abocin gonakai dukkanin wasu sabubba wanda gonar su ta zama to mai ban kai a ido. Ta iya yiwuwa wani sai ya ce eh yana da gona mai kyau, eh gonar sa gwanin sha'awa, amma kuma ƴaƴan inabin ba sa fitowa da kyau, ko dabinan baya ba da ƴaƴa, ko ba yanda ake so ake girbar abin da ake girba na amfanin wannan gona ba. Sai Allah ya ce kiltal jannatayn, duka waɗannan gonaki nasa guda biyu, ma'ana ba ɗaya tai ɗaya kar tai ba, dukansu guda biyu, atat ukulaha, ko yaushe tana bada amfanin gonar da ake so, tana bada abin da ake so a samu na fa'idar ƴaƴan itatuwa, sai mu ce ana samun inabi mafi kyawu, ana samun dabinai mai kyawu, ana samun sauran ita ƴaƴan itatuwan da suke cikin wannan gona mai kyawu. Walam tazlim minhu shay'a, da dai bata taba tauye sa ba, bata taba zamanto mai dalilin hasara ba, irin hasarar da mai yin noma zai zo ya shuka, ya sanya, ya sha wahala, a sa taki, a yi aiki, amma amfanin gona ya zai a ce kash ba yanda aka so ba, ko kuma a ce a'a an ma samu fari ya cinye amfanin gonan nan, ko kuma gashi nan an yi shi amma bai yi daɗi ba, da ɗai bata tauye shi ba ta irin waɗannan fuskokin. A ta ukulaha, ko yaushe ta zo da abin da ake bukata ba tare da tauyewa ba, irin majhud din ma'ana wahalar da aka sa akan gonar tana bada fa'ida tana bada ribar da aka yi wannan wahalar domin cimma ta walam tazlim minhu shay'a da dai bata tauye shi ko ta cuce shi ko ya zamanto ta gazamawa samun abin da ake bukata a samu ba anan an ce tazlim abin da yasa in Allah madaukakin sarki ya ga dama ya basa ganin damarsa ne alfarma ya masa ni'ima ya masa amma sai aka jingina cewa walam tazlim ita wannan gona din bata taba zalunta ba to dama dole ne a basa ba dole ba amma dan a nuna maka yanda Allah madaukakin sarki ya sassare mishi wannan gona din in ya sanya abin da yake sa rai zai samu ba a tauye mai ana bashi abin da yake ya cancanci wannan wahala din da akai shi sa aka sanya asigar cewa bata zalunta shi ba diga ba hakkinsa bane dole sai Allah ya azurta shi amma Allah madaukakin sarki ya jingina wannan abun ga gonar kai ka ce gonar ce take bashi abin da take da damar ta bashi na irin gurgurdan wahalar da ya sanya a cikin wannan gona din sai Allah madaukakin sarki ya ce wa fajjarna khilalahuma nahara a tsakanin waɗannan gonakai nasa guda biyu Allah ya ce sai muka ubbugar a tsakankanin su nahar ƙorama tana gudana a cikin wannan gonar duk wanda yake gona yake harkar noma da shuka ya san meye fa'idar ya zamanto a kusa da kai akwai idan ruwa an hutar da kai daga wasu wahalhalu masu yawan gaske nemo ruwa da aikin ɗebowa da zubawa da ɗaukan nauyin waɗanda za su wataƙila har da ma wasu injina da abubuwa da za ka yi amfani da su domin ruwan ya zamanto ya wasu ya yaɗu yanzu an hutar da kai wannan wahala sai cikin sauƙi Allah ya sanya duk wani sababi da zai samu sauƙin gudanar da wannan gona din da yin abin da yake ya kamata da mai gona da zai yi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kana lahu samarun shi wannan ma'abucin wannan gona dai yana da ɗan itace domin lafazin samar yana zuwa ko ya zo a wannan guri malamai masu qira'a suna karanta shi da fuska biyu wasu suna karanta shi samar fuska uku afwan wasu suna karantawa samar wasu suna karantawa sumrun wasu kuma suna karanta shi da sumurun sadamma kenan a ne bambancin shi na biyu wanda suka ce samar suna nufin cewa shi wannan mai ƴaƴa mai wannan gona din gonar ta sakana lahu samarun tana da subhanallah
ba a karanta ba
Hausa ce ta ɗauke min ya Allah la ilaha illallah dan itace wannan gonar tana da ƴaƴan amfanin gonar da take bayarwa wanda take kaiwa har yana zamantowa kamar ya taskance wannan abin da yake da shi ba iya abin da yake cikin wannan gona da ido yake iya gani a rataye a jikin bishiyar kadai ba yana da wasu abubuwa din ma bayan wannan din a wata qira'a sun ce sumurun sai yake zamantowa jam'i ne suna da ƴaƴan itace masu yawa a riwa a qira'a kuma da suka ce sumurun suna nufin yana da ribar da yake samu daga wannan gona din mai yawan gaske riba ta dukiya da zai mallaka sakamakon ya sai da amfanin gonan ya tara shi da haka ko dai ya zamo ɗan itace ko ya zamo ƴaƴan itace nau'i daban-daban masu yawa ko kuma ya zamanto dukiyar da ya samu sumur na abin da ya girbe na wannan gona abin da ya saida shi ya samu ya tara na dukiya wataƙila kadaroli gidaje abubuwa da yake samu daga wannan amfanin gona sai ya zamanto ya mallake shi da yawa shi sa sai Allah madaukakin sarki ya ambata wannan ma'ana ba wai zallan gonar da take bashi amfanin yau da gobe bane ba ko take bashi abin da zai sayar kawai ya bukatar rayuwa ta yanzu a'a ya samu an samu riba har an tara wata dukiya a gefe an ajiye daga dai ita wannan gonakai guda biyu da Allah madaukakin sarki ya yi mishi alfarmar su kuma ya yi mishi arzikin su sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan ya wasafta shi a matsayin cewa wanda yake da gonakan da kuma alkhairin da yake samu a cikin wannan gona to kuma yanzu menene abu na gaba ana so a kwatanta mana ga arzikin da yake da shi dan mu san irin kalmomin da suke fitowa daga bakin shi meye ya same ya ɗebe shi wani santsi ya taka ya furta su fa qala li sahibihi sai yake cewa da abokinsa cikin suna tattaunawa suna hira domin Allah ya ce wa huwa yuhawiru alhalin yana tattaunawa tare da shi muhawara fadi in fada ka fadi na ka zancan ni ma in fadi nawa da haka suna tattaunawa shi da abokin tattaunawarsa sai yake cewa ana aktsaru min kamala wa a'azzu nafara lallai ni dinna yana mishi magana irin ta alfahari magana ta fariya magana ta nuna cewa ni na fika Allah ya min abin da kai baka da shi ko kuma ala lisanihi mu ce ni ina da abin da kai baka da shi domin bai dauka cewa fa lalla ce da Allah madaukakin sarki ya masa da haka yana magana da abokin nan nasa sai yake ce masa ana aktsaru min kamala ni kam na fika tarin dukiya wa a'azzu nafara sannan kuma na fika tarin mabiya na fika tarin kaya na fika tarin barori da suke min hidima su ne nafa a wata fassara wasu malamai suka ce wa a'azzu nafara yana nufin ashira na fika dangi in ma dai kai kana da tsoto ni na fika tarin waɗannan abubuwa in kana da gona ni ta wata fitaka in kana ce ribar gona ni na fika ce ribar gona in ka tara dukiya da yawa da wannan gona kai ko wannan gona da kake da ita ni na fika in kai dan dangi ne to ni dangi na sun fi naka watakila kuɗi watakila yawa watakila wata daraja a cikin al'umma in kana da ƴaƴa da hajimai da suke maka hidimomin yau da gobe ni na fika wannan wannan magana ya faɗe ta ni ala sabilil mufakhara yana so ya nuna mishi wani abu na nuna kai wani abu na cewa shi yana da abin da shi bai mallaka ba al-hafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi yace ayu jadiluhu wa yukhasimuhu abinda yasa yake yin wannan magana da shi yana masa mujadala ne yana kokarin yayi hayaniya da shi ko ya nuna mishi ko ya gaya mishi kalmomi waɗanda suke na nuna cewa mutum bai kai ya kawo ba yaftakhiru alayhi wa yatara'asu yana mai alfahari kuma yana so ya nuna jagoranci afwan mun fahimci sakon ba ayoyin biyu a takarinta ba cikin tauka na lagu samar ba kuma kuka kyale ni na ita tafiya Allah ya yafe bismillah
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
وتعبين دكي أكرن يا منتي نمتاز سبحان الله عفوا Allah madaukakin sarki ya wasafta gonar da wannan mutum yake da ita domin muhalarto irin girman ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa kamar yanda kuma aka fara hasko mana hoton menene tattaunawa da ta gudana tsakaninsa da wannan aboki nasa tattaunawa wadda take cike da nuna kai da alfahari da fariya da kuma sanka kaskantar da wanda yake gabanka ka nuna mai cewa kai kana da wani abun da shi bai mallaki irin wannan abun ba ko dai ta fuskar bai da shi ko kuma ta fuskar koda yana da shi to ya zama na cewa kai naka yafi nashi shi yasa sai malam yace yaftakhiru alaihi wa yatara'asu yana mishi wannan magana ne magana ta yin alfahari da kuma son shugabanci da nuna cewa ni ina gaba da kai ni na fika ana aktsaru min kamalan wa a'azzu nafara ai aktsaru qadaman wa hashaman wa walada na fi ka masu min hidima, na fi ka ‘yan hashiyata, ‘yan fadata, ‘yan bina waɗanda suke suna zaune kullum ‘yan jiran cewa mai alhaji yake so a yi nan da nan a zartan mushi, a aike su su yi hidima, a aike su su yi yau da gobe suna nan ‘yan zaune ‘yan wannan ya ce, to na fi ka waɗannan, sannan kuma na fi ka tarin ‘ya’ya. Mala ce, ƙala Qatada tilka wallahi umniyatul fajir kasratul mal wa izzatun nafa. Mala ce, wannan shi ne burin duk wani mutum wanda yake fajiri, ya zamanto cewa ya mallaki dukiya da yawa kuma ya tara mutane a kewaye da shi ‘yan bin yarima a shakida. Domin mutane idan ka tara su a tare da kai, idan haɗuwa ta alkhairi ce, haɗuwa da za a yi abin da ya dace, haɗuwa da za a taimaki juna, haɗuwa da za su taimaka maka akan wasu manufofi da alkhairi da kake da su, wannan haɗuwa ce ta alkhairi, haɗuwa ce ta alasan barka. Irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance, Allah ya kewaye shi da sahabbansa waɗanda suke kullun suna tare da shi, suna bibiyarsa, suna tarbiyyantuwa daga abin da yake ɗora su a kai, suna ilmantuwa da abin da yake yi. Kwatankwacin haka duk wani wanda yake da jama'a da suke kewaye da shi na alkhairi, suna taimaka mai akan wataƙila abin da yake na alkhairi, ko suna taimakon juna shi da su, wannan zai riƙe wannan ɓangaren, wancan zai riƙe wancan ɓangaren, irin wannan ba ita ake nufi ba. Malam yana nufin akan cewa wanda yake fajiri, mai girman kai, mai son mulkar da mutane, mai son alfahari akan mutane, mai son kaza mai toye, burinsa shi ya samu kuɗi da zai ji ya tabbatar da wannan girman kai nashi a gaske, sannan kuma ya tara mutane da zai dinga jin yana mulki, yana iko a wannan mutanen. Shi ta mana ya ce, tilka umniyatul fajiri wallahi, wannan kan shi ne duk burin wani mutum wanda yake fajiri, Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu. Sai Allah ya ce, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, sai ya shiga wannan gona tasa alhalin yana mai zaluntar kansa. To a nan muka lura za mu ga duk misalin ko duk bayanin da Allah maɗaukakin sarki ya fara, ya sanya cewa gonakai guda biyu yake magana, amma da aka zo nan sai ce wa dakhala jannatahu, ya shiga gonar guda ɗaya. Sai malamai suka ce, abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce haka saboda ai ba zai yiwu a lokaci zai zamo yana cikin gona guda biyu ba. Gonarsa guda ɗaya ya shiga, sai ya faɗa haka, ta iya yiwuwa da ya ƙara shiga ɗayar ya sake faɗan haka, amma dai a lokacin da ake nakalto wannan magana yana gona guda nawa ne, guda ɗaya ba guda biyun ba. Shi sa Allah ya ce wa dakhala jannatahu, sai ya shiga wannan gona tasa, wa huwa zalimun li nafsihi, alhalin yana ne zaluntar kansa. To sai malamai suka ce, wani irin nau'in zalunci? Domin zalunci ba guda ɗaya bane ba, inna shirka la zulmun azim, lallai shirka har Allah maɗaukakin sarki da wani a cikin bauta zalunci ne, bi nassin alqur'ani da ayoyi daban-daban wanda ji ina ga munasabar magana ta kawo mini magana. Kamar yanda kuma ɗan adam yakan zamanto ya zalunci kansa da ayyukan da zai dinga aikatawa na rashin daidai, na rashin kamantawa akan umarnin addini, ko da kuwa ya kasance mumini ne, ko da ya kasance ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki, ya yi imani da shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam, to amma sai ya dinga fadawa aiki wanda yake na kuskure, wanda ya saba ma wa wannan koyarwa da yake itiqadi ko yake binta, wata rana sai ya fada laifi, wata rana sai ya fada zunubi. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce, alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya, sahabbai suka shiga damuwa, saboda sun san cewa zalunci shine ƙananan laifuka da mutum yake aikatawa. Sai suka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuna la yadhlimu nafsahu, ya rasulullahi, wai baya zaluntar kansa? Duk muna aikata laifi, muna yin kuskure, muna yin ba daidai ba, muna yin abin da yake saban Allah maɗaukakin sarki ne, to kuma idan an faɗi haka yaya mu za mu yi kenan a ciki? Sai ya ce, a'a, alam tasma'u qawla al-'abd as-salih, ba ku ji maganar wannan nagartaccen bawa ba ta cewa inna shirka la zulmun azim, ai Allah maɗaukakin sarki yana nufin akan shirka ne. To amma a nan sai malamai suka ce, to wani irin nau'i na zalunci wannan mutumin ne ma kansa? Shin zalunci ne wanda yake na kafirci kai tsaye, ko kuma zalunci ƙarami ba babban ba wanda mutum zai faɗa na aikatawa ayyuka ba daidai ba, wanda a ƙarshe sun furin jayar da cewa zalunci na shirka na kafirci yake a kansa saboda munasabar abin da zai zo a nan gaba a cikin ayoyin? Don haka wa dakhala jannatahu, ya shiga ɗaya daga cikin wannan gonakai nasa, wa huwa zalimun li nafsihi, alhalin yana mai zaluntar kansa. Malam yace ai bi kufrihi wa tamarrudihi wa takabburihi wa tajabburihi wa inkarihi alma'ad, ya shiga cikin wannan gona tasa alhalin yana mai kafircewa Allah madaukakin sarki, yana mai taurin kai da bujire ma umarnin Allah, yana mai girman kai, yana mai dagawa da kafafa akan abin da Allah madaukakin sarki ya basa, kuma yana mai inkarin ma wai akwai ranar sakamako. Ga baki ɗaya ma shi gani yake wannan duk abubuwan da ake faɗa shi a ci faɗi ne ba wasu abubuwa bane ba wanda yake za su tabbata ko za su auku, dan haka kwata kwata ma shi bai yadda da samuwar wannan abubuwa ba. Shi yasa qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, ya faɗa yana mai jin confidence akan abin da yake kansa cewa kai yanzu duk wannan gonar, duk wannan amfanin, duk wannan ni'imar da alkhairan, ko kuma duk wannan dukiyar da nake da ita, wai sai a ce wata rana za ta gushe? Ina wannan har abada ba za ta taba gushewa ba, wannan abin da nake da shi yana nan daram da kau, ba zai kauce ba, ba zai bace ba, zai ci gaba da dawwama ne a haka, domin yawansa ya kai yawa, tabbatuwarsa ta kai tabbatuwa, kafa kasar da wannan abin yayi ya kama kasa da ake cewa ko ya kai iyamunta har da yake ganin wannan abin ba zai taba gushewa ba. Shi yasa sai yake ganin wannan al'amari nasa yana nan yanda yake, kai ba ma nan ba, wa ma adhunnu sa'ata qa'ima, ni ga baki ɗaya ma alkiyamar da ake faɗa ɗin ni ban ma yadda cewa wai wannan alkiyama wai za a yi ta, ban ma jina yadda ba, kwata kwata ni ba na ma zaton wannan zancen da ake faɗa na cewa akwai alkiyama ko tun kafin ita, akwai mutuwa, akwai kwanciyar kabari, akwai tashin alkiyama, akwai abin da zai auku a cikinta na hisabi, akwai abin da zai auku a cikinta na sakamako, sannan kuma akwai bada makoma wuta da aljanna kuma wai za a zauna a ciki, za ka gani duk ban yadda da wannan ba, domin duka wannan yana amsa sunan as-sa'a, abin da za a yi na bayan an tayar da mutum da tun daga makwancinsa har zuwa samun sakamakonsa, duka yana cikin abin da yake amsa sunan as-sa'a. Da haka girman kansa da kafircinsa ya kai yana ganin wannan abu nasa wai shi ne mai tabbata, tunda ya gan shi a zahiri ya ga ya kama ƙasa Allah ya mai arziki, amma wancan da ake bada labari ba mai tabbata bane ba, mai gushewa ne. Ya ce wala iruditu ila rabbi, ƙari ma naji na ma yadda idan ma akwai alkiyamar to ni kan inda ma za a yi ta, a ce yau gashi an maida ni a gaban Ubangiji na, ba na bayan na mutu an tayar da ni an yi duk abin da kuke faɗa ɗin, la'ajidanna khairan minha munqalaba, to ni abin da zan samu fa na alkhairi ni na san zan samu mafakun wannan kuma wanda yake, saboda yana ganin tunda Allah ya bashi a nan dole a can ma zai samu, yanda yake mai kuɗi a nan dole ya kasance can ma ɗin a gurin Allah madaukakin sarki ya samu kyakkyawan abu. Da haka ko na yi abin da kuke faɗa ko ban yi ba duk ɗaya ne, saboda mu ɗan gata ne, za a bamu a nan za a bamu a can, mu tun da muka samu a nan can ma za ta yi kyau, wai menene ake cewa juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta, don haka su sun ga tun da Allah ya zaɓe su a nan ya ba su, to a can ma Allah madaukakin sarki zai ba su. Wannan shi ne mafarkin da yake mawa kansa saboda tsananin kafircinsa, saboda tsananin bijire wanda ya mawa umarnin Allah madaukakin sarki, da kuma irin yanda shedan ya kawata masa ya sanya masa jin cewa a zuciyarsa dukkanin abin da dan adam yake so yake ganin ya samu damar samun shi a duniya, to kamar wannan abin zai tabbata ne ba zai gushe ba, saboda yana daukan kansa wani abu, bayan dan adam ba komai bane ba a gurin Allah madaukakin sarki. Abinda duk Allah madaukakin sarki ya baka ne bisa ganin damarsa, sannan kuma a koyaushe zai iya anshewa. Al-Hafiz Ibn Kathir yace ai wala in kana ma'adun wa raj'atun wa maraddun ila Allah, cewa idan ma an yadda cewa za a bijirar da mu za a koma da mu, makoma ita ce zuwa ga Allah madaukakin sarki, la yakunanna li hunaka ahsanu min hadha li anni muhdhiyun 'inda rabbi, zan samu wanda yafi wannan kyau saboda ni dan sa'a ne, ni muna da rabo a gurin Allah madaukakin sarki, tunda ya bamu a nan a can ma tabbas zai bamu. Walaula karamati alaihi ma a'tani hadha, ba dan matsayina ba da daukakar sha'anina da karamata a gurinsa ta duda a nan din ma bai bani, kun ga inda lissafin ya kubce mai, ya dauka duniyar wani abu ce a gurin Allah dan hakan ana fada mai waye Allah sai dauka tunda Allah ya bashi duniyar a nan gurin ya bashi dukiyar to wai yana nufin cewa a can ma zai bashi ne sam kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada ba cewa duniya ba komai take ba kyalkyalan duniya ba komai yake ba a gurin Allah madaukakin sarki kama qala fil ayati al-ukhra wa la in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal-husna irin haka dai mafarkin in na koma zuwa ga ubangiji na yi abin da za a bani ma yafi na nan kisa Allah ya ce a waccan ayar afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda la ce kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda Allah madaukakin sarki ya kwatanta mana yanda dan adam din ke iya samun kansa irin wannan yanayi na gururi saboda tsananin kafircin da mutum zai kai idan yaga Allah ya bashi wata dama a rayuwa sai ya dinga ganin wannan abun ba zai kurce ba mu kan ai kawai yan gata ne a nan mun samu kuma a can ma za mu samu duk abin da muke so za a yi mana Allah ya ce kalla abun ba haka bane ba bayan da kake tunani bane ba za a rubuta abin da kai za a kididdige shi kuma akan shi zaka samu sakamako ba wai in an baka anan dole za a baka a can bane ba sakamakon ka yana akan abin da yake ka aikata ka kasance kana yin sa wanda wannan kuma shine abin da yake mai wahala din sai wanda Allah madaukakin sarki ya zaba Allah madaukakin sarki ya samu dace dan haka a cikin wannan aya zamu ga yanda Allah madaukakin sarki ya hakaito mana hoton yanda girman kan wannan bawa nasa ya kai da kuma kafircewa Al-Allama As-Sa'di rahmatullahi alayhi yake cewa hadha la yakhlu min amrayn mutumin nan da Allah madaukakin sarki yake gaya mana wannan yanayin nasa baya gushema wa abubuwa guda biyu imma an yakuna aliman bi haqiqati al-hali fa yakuna kalamuhu hadha ala wajhi at-tahakkum wal istihza fa yakunu ziyadatu kufrin ila kufrihi wa imma an yakuna hadha dhannahu fil haqiqa fa yakunu min ajhalin nasi wa abhasahum haddan fil aql malan yace haddan min al-aql dayan biyu ne wannan yanayin da mutumin da yake ciki ko dai ya zamanto ya san menene hakikar abinda ake nufi ya fahimta ya gane amma saboda tsananin kafirci saboda tsananin gaya wa kai ƙarya saboda tsananin riko da hanyar da mutum yake yaudarar kansa yake ganin cewa idan ya rike ta ita ma duk za ta kai domin kun san kafirci wanda ya kafirce wa Allah madaukakin sarki akwai wani abu da yake a kasan zuciyarsa yana gaya masa abun da kake yi din nan ba haka bane menene wannan abin shine akwai matakin da matsin da idan mutum ya kai akwai wani yanayin da in aka shiga to mutum dole zai koma ya ce ni Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah yake gaya mana fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin in suka hau jirgin ruwa musamman ga igiyar teku tana tangal-tangal da tsuto a lokacin komai sake ake sai a ce ya Allah ya Allah ashe kenan me zuciyar ta san cewa akwai Allah fitrar sai ta yi aiki daidaitaccen tunani da Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam akan shi ne ya da abin da ya samar da shi hankali ba zai anshi kasancewar mutum ya zamanto kawai ya samu bane ba wai sudfa sudan haka nan a'a dole akwai abin da ya samar da wannan to shine malam yake magana akan cewa dayan bi wannan yanayi nasa zai kasance ko dai ya kasance ya san gaskiyar amma yake take ya san cewa Allah ne mahalicci ya san Allah ya samar da shi daga babu ya san wannan dukiya Allah madaukakin sarki ne ya masa amma duk da haka yake nuna ba haka ba saboda kafircewa ni'imar Allah ko kuma da gaske dodewar basirar da dodewar tunanin ta kai matakin da imanin a zuciyar shi yana ganin wannan abubuwan kawai ya samu da su ne hakan ya samu da su ne kawai saboda shi ya cancanci ya samu ko wani zafin neman sa ne ya basa to shine malam yace idan ya zamanto na farko ne ya san hakika to lallai ya kai makura gurin izgili ga abin da yake haƙoƙin Allah madaukakin sarki ya kai makura gurin dora kansa akan tafarki wanda yake kafircewa Allah madaukakin sarki ne da gangan amma idan na biyun ne sai malam yace to lallai ku wannan za a ce yana cikin mafiya jahilcin mutane yace min ajhalin nasi wa abkhasihim haddan min al-aql cikin matalauta mafiya ya a cikin mutane wanda aka ba su mafi karancin rabo a hankali saboda hankali da ne ta ce ya san akwai ni akwai Allah kuma akwai abin da Allah madaukakin sarki yake samarwa na alkhairi malan yace idan ba haka ba fa ayyu talazimin baina ata'id dunya wa ata'il akhirah wai wani irin abu ne yake lazamta cewa wai akwai arzikin duniya shine na lahira abinda aka baka anan shi za a baka a can kwata kwata wannan bai dace da didaitaccen hankali ba hatta yadhunna bijahlihi anna man u'tiya fi dunya u'tiya fi al-akhirah ba wani sharadi na cewa duk wanda aka ba ma wa anan dole sai an bashi a can gurin bali al-ghalibu anna Allah ta'ala yazwi ad-dunya an awliya'ihi wa asfiya'ihi malai ce mafi galibi Allah madaukakin sarki yake yakan janye abin da ake iya gani na kyale-kyalen duniya da kaza a wa'inda suke waliyan Allah madaukakin sarki ne da mutane wanda suke masu imani masu matsayi a gurin Allah wanda wannan malam bayana cewa duk wanda ka gani da kudi bai da imani ba ko bai da matsayi ko ba salihi bane ko ba waliyi bane malai yace al-ghalib me yasa za a yi tibarin haka mu ga yawa-yawa daga cikin annabawa a wani yanayi suka kasance yawa Na'am duk da an samu annaba da Allah madaukakin sarki ya ba su ƙarfin mulki ya ba su dukiya dukiyar da ake ba mu labarin annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam to amma ba shine general ba shi sa malam yace wal ghalib lil ghalib sannan wai wasi'uha ala a'da'ihi alladhina laysa lahum fil akhirati naseeb Allah yana yalwata dukiyar duniyar sa a hannun waɗanda suke ba su yi imani da shi ba a hannun waɗanda suke masu adawa ma da addini saboda ba su da rabo a can shi sa sai Allah madaukakin sarki ya ba su anan wazahiru annahu ya'lamu haqiqatal hal malai sai shi dai wannan wanda ake magana akan sa a zahirin gaskiya ya san hakikanin yanayin ya san gaskiyar kawai takabburanci ne yasa yake yin shi walakinahu qala hadha al-kalam ala wajhi at-tahakkum wal istihza ya faɗi wannan magana ne saboda nuna izdil amma abinda kuke faɗa haka ne to mu a can mun sha sai malam yace bi dalili qawlihi wa dakhala jannata huwa huwa zalimun bi nafsihi fa isbatu anna wasfahu adh-dhul fi hali dukhulihi alladhi jara minhu min al-qawl ma jara yadullu ala tamarrudihi wa inadihi malam ya fikarkata akan rayin cewa wannan mutum ya san me gaskiya ya fahimce ta amma saboda ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa da falalar da yanda yaga ya kama ƙasa ya isa duk inda zai ba ana ya alhaj ya can ya bada umarni can ya ba a zube mishi nan me neman kaza ya zo nan ya ce wani bari nan ya daka tsawa a shiga sai ta yi teki ganin kawai shi ya gama samun abin da zai samu dan haka shi yasa sai yake daukan kansa cewa za mu ci a nan za mu ci a can wala irudittu ila rabbi lallai kam ni idan na koma zuwa ga ubangiji na imma har na yadda akwai alkiyamar an kai ni can to abinda zan samu shine khairan minha munqalaba zan samu sakamako wanda yake yafi wannan na'am
qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu aqafta billadhi khalaqaka min turab أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
Allah ya saka da alkhairi. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari. An haka ito mana shi wannan mutakabbiri me yayi me yace me ya aikata. Yanzu ina abokin muhawara tunda Allah ya ce wa huwa yuhawiruhu. Alhalin yana tattaunawa da shi sai ya ce da shi me akafarta billazi khalaqaka min turab yanzu kai din nan ka kafirce ka ki imani ka juya baya ka ki yadda da wannan wanda ya halicce ka daga turbaya kai yanzu matakin da al'amarin ka yake ka kenan me yasa yace billadhi khalaqaka min turab malamai suka ce saboda asalin dan adam an halicce shi ne daga me daga ƙasa Allah madaukakin sarki yace ya riga da ya halicce lokacin da yayi nufaci a halittar annabi adam alaihi salatu wassalam ya fada cewa asalin sa ne daga turbaya daga ƙasa daga yunku to tun da yake kuwa Allah madaukakin sarki ya samar da wannan shine asalin halitta sannan kuma halittar ta ci gaba da bibiya wani bayan wani wani bayan wani ashe asalin da menene wannan ƙasa ne dan haka allazi khalaqaka min turab wanda yake ya halice ka daga ƙasa min turabin thumma min nutfatin sannan kuma ya samar da kai daga annufa sugan mani kai ba komai ba Allah da ya samar da kai daga wannan thumma sawwaka rajula sannan kuma ya daidaita ka ya shirya ka ya kyautata halittarka da tsibinka da tsarin sa ya sanya ka ka zamanto cikakken mutum rajul kamar yadda muka faɗa da zo a can gurin rajulaini kun ga a can mazaje guda biyu nan kuma rajul ta zama mu ana nufin dan adam din baki daya mutum din gabaki daya duk wannan abin da Allah madaukakin sarki ya maka na samar da kai daga babu amma a kafarta bihi ka kafirce masa shi sa malam yace yaqulu ta'ala mukhbiran amma ajabahu bihi sahibuhu almu'min Allah madaukakin sarki yana bada labarin amsar da wannan abokin tattaunawa ta sa wanda yake shine imani ne ya ba ka shika وواعظا له وزاجرا عما فيه اما هو فيه من الكفر بالله يانا ميمشي واز يانا ميمشي غرغدي akan abun da yake akan sa na kafircewa Allah madaukakin sarki kuma aboki na kwarai kenan ko wanda zai tunatar da kai abin da ka fada a cikin sa na kuskure ya dawo da kai ya nuna maka cewa abin da kake kansa ba daidai bane ba yace wal yaghtirari da gururi ma'ana mutum ya dinga jin yana wani kan hayaki yana ganin cewa shi ya isa ya kai wani abu أكفرت بالذي خلقك شن كافر شيء وندى سامد دكي دقى باب يكا جهلتك كما تون أسلي من تراب دقى يمقو ثم من نطفة سننكم دقى أبمني ثم سواك رجلا سنن يسنياك يشرياك يسنياك زمن توتك كمتو ما ليتي وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه wannan magana da wannan abokin tattaunawa ta saye yana nufin ya saba ma wa abin da shi wannan mutum mai arziki yake a kansa wannan ma'abocin dukiya na abin da yake kafirce ma wa ni'imar Allah madaukakin sarki ne allazi khalaqahu wabtada khalqal insani min tin wa huwa adam malan yace wanda yake Allah madaukakin sarki ya faru wannan halitta ne ta dan adam daga kan annabi Adam alayhi salatu wassalam sannan kuma ya sanya cewa asalin halittar nan daga ƙasa ne thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin kama qala ta'ala kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum ya za a yi ku kafirce wa Allah madaukakin sarki bayan tun farko kun kasance amwatan matattu malamai suka ce wa'inda ba a samar da su ba ma babu labarinsu sannan kuma sai yazo ya rayar da ku sannan kuma ya karbi rayuwarku sannan kuma shine zai kala rayar da ku ya za a kafirce ma wa wanda yake da wannan cikakken iko akan ai kaifa tajhaduna rabbakum malan shi za ku yi musu ku yi inkarin ubangijinku wa dalalatuhu alaykum zahiratun jaliya sannan kuma dalilin samuwar Allah din a karan kanku ma gatanin dalili ne na zahiri karara domin ba wanda ya samar da kanshi ma inda wasu suka haɗu suka ce bari mu kera wani mu sassaka shi babu shi shi ya samar da kai daga babu kai din ma samuwarka aya ce ta cewa ni akwai Allah madaukakin sarki kullu ahadin ya'lamuha min nafsihi kowa a cikin mu ya san wannan abun a karan kansa daga kansa zai gane cewa lallai akwai Allah fa innahu ma min ahadin min al-makhluqati illa wa ya'lamu annahu kana ma'duman thumma wujid ana yace dukkanin wani abin halitta da aka samar ya san cewa da babu shi sannan aka samar da shi daga baya to waye samar da kai walaysa wujuduhu min nafsihi wala mustanidan ila shay'in min al-makhluqati mala yace kuma wannan samuwa taka ba wai daga karan kansa bane ba shi ya samar da kansa sannan kuma bai jingina zuwa ga wani abun halitta a matsayin shi ne ya samar da shi ba a ce wane ne ya kirkiro shi wane ne ya bugo shi wane ne ya sassako shi irin yadda ake yi na abubuwan amfanin yau da gobe ba haka bane ba li annahu bi masabatihi fu'ifa ulima isnadu ijadihi ila khaliqihi duk wanda ma in kai tunanin dalilin shi ka samu yace shi ma kwatankwacin ka yake shi ma samar da shi a kai da haka ashe da haka din sai ya lazumtar da mu sani sai ya lazumtar da mu yadda sai ya lazumtar da mu yaqinin cewa lallai akwai isnadin samar da mu na asali wa huwa Allah nane yace shine Allah madaukakin sarki la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay'in Allah madaukakin sarki shine wanda yake ya halicci komai gabaki daya da ka idan har akan haka ne to dan adam ya kamata ashe ka gaya wa kanka gaskiya. Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Ya ku mutane idan har kun kasance kuna shakka akan wani al'amari na cewa za a rayar da ku bayan mutuwa, to fa ku tuna ku sani fa cewa dama mun samar da ku ne daga turbaya daga kasa muka halice ku. Ashe wanda ya samar a asali da babu, me ya fi wahala samar da babu abinda babu shi tun farko ko kuma ƙara bijirar da shi? Menene ya fi wahala? Inda zai ba da wahala, to shi ne samarwa daga babu, ba wai sake rayar da wannan abu bayan babu shi ba. Wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالكيات بتدى ألا دوبيا ليسا مدكي متاكي بايا متاكي هوا بايا هوا ينئي بايا ينئي cikin yanayin launin da ba wanda ya iya sai iya amfana maka wani abu a wannan launi, kai kanka baka san kanka ba ballanta naka amfana wa kanka. To kai da aka samar da kai a wannan stages, a wannan mataki wanda yake cike da nuna isa da izza da buwayar Allah, kai ne kake da bakin wani taurin kai, kai ne kake da bakin kafirci, kai ne kake da bakin da zaka zo kai inkarin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka. Yasa wani idan ya ga yana da iko, yana da mulki, yana da dama, yana da wayo, yana da dabara, yana da jama'a, yana da kuɗi, yana da lafiya, sai ya bata, yana daukan kansa wani abu alhalin shi ba komai bane ba. Allah madaukakin sarki ya halice ka daga rauni, sannan kuma ya kyautata halittarka, ya sanya ka ka zamanto a yanayi mafi ban kaye. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ya samar da kai a wani zubi, a wani zubi wanda yake mafi kyau. To kai da Allah ya mawa wannan gata, ina kai kuma ina kafirce mawa Allah madaukakin sarki bayan ya gama tana dan maka da duk wani dalili da zai sa ka sakankance akan al'amarinsa. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. To abin nan gurin da wannan yake ce mishi, akafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Ya zaka kafirce wanda ya samar da kai daga babu? Ya zaka mai kafirci? Sai malamai suka ce ashe kenan tauhidur rububiyya yana lazumta tauhidul uluhiyya. Idan kai da Allah madaukakin sarki shi ya samar da kai, kai da shi ya halice ka daga babu, ya bi matakan halitta da kai, sannan kuma da ya samar da kai ya ci gaba da kula da sha'aninka da rayuwarka, yake shirya maka rayuwarka, yake tsara maka, yake azurta ka, yake kare ka, yake baka lafiya, ka roƙa ya baka, baka roƙa ma ya baka abinda kake bukata a baka, wanda bakai zaton ma kana bukata ba an baka. A lullube ka da ni'imomi masu tarin yawa wanda kai karan kanka ba za ka iya kididdiga su ba. In taruddu ni'matallahi la tuhsuha. Duk wani abu da kake bukata a cikin rayuwarka ka fahimci bukatar ko baka fahimta ba an maka. To kuma annan gurin sai ka ce ba za ka bi wannan ba. Yanzu ina jin ko a ɗan adam ɗan abin da za ki ma wani nabi ta kara ya karya ba, kina jin kin cancanci alkhairi daga gare shi, kin cancanci wala'i daga gurin shi, ma'ana ya zauna da ke bisa gaskiya, ya zauna da ke bisa amana, watakila ba ya ji in ci lamarin ki in wani abu ya faru da ke din ran da bai miki ba sai ki ji ban zaki kaza da gurin wance ba, saboda kina ganin kina da wani alkhairi da kike mata. Walillahi masalul a'la. Allah madaukakin sarki ya maka komai, amma kuma duk da haka sai dan adam wanda yake zai zalunci kansa sai ya zamanto yana zaluntar kansa irin wannan fuska din. Dan haka a nan gurin abin da yake tunatar da shi shine abin da ya yi maka dinnan ci ya fi cancanta da ka hauta masa, kun ga yastalzim tauhidul uluhiyya, wanda dama asali dan adam din ai ba an halice shi bane ba karazibi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan haka kai fa kar ka dauka duk wannan abin da aka yi maka dama an maka ne dan ka zauna karazibi, dan ka zamanto yanda kaga dama kake yi, a'a. Allah madaukakin sarki ya samar da kai ne domin ka bauta masa, dan haka ka bauta wa Allah madaukakin sarki. Amma yanzu kake mai kafirci shine abinda yake kokarin ya dawo mai da shi na hujja, ka dawo hayyacinka ka gane kai da aka yi wa wannan gata, amma kai kafirci. Sai ya ce lakinna huwallahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada. lakinnahu wa anan malamai suka ce abinda ake nufi shine lakin ana huwallahu rabbi sai dai ni Allah madaukakin sarki shine ubangiji na suka ce me ya faru a nan gurin an cire wannan hamza din ne aka mayar da ita alif kuma sai aka yi idghamun nun fil nun lakinnahu wallahu kai tsaye saboda kada zancen yayi tsayi sai ya zamanto fa udrimatun nun min ana ma'an nun min lakinna kawai daga ƙarshe ana lakin ana sai ya zamanto babu wannan alif din an shige da ita lakinnahu wallahu rabbi sai dai ni ma'ana kai idan abun da kai kenan to ni a bangare na huwallahu rabbi lalle shi shine ubangiji na maji'incin lamarina wanda ya samar da ni daga babu wanda ya halicce ni wanda yake kula da ni yake kare ni yake biya min bukatuna yake azurta ni yake min duk abin da nake yi a cikin rayuwata ina yi ne bisa izininsa bisa huwacewarsa bisa ganin damarsa wala ushriku bi rabbi ahada to ni kam wanda yake min wannan bazan hada shi da wani a cikin bauta idan kai ga hanyarka da kabi to ni bazan bauta ma wani kuma bayan Allah ba ni bazan bijirewa abinda Allah madaukakin sarki yake yayi umarni da shi a kaina sai ce na'am zuwa na aka tsaya ko na'am bismillah
walaula idza qalta jannata faqulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنة ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
الله يسعدك على الخير. wannan dai abokin tattaunawa ta sai ci gaba da ce masa walaula idh dakhalta jannataka ina ma dai lokacin da ka shigo wannan gona taka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah kace abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama abinda Allah madaukakin sarki ya nufa shine ya samu a cikin wannan gona babu wani ƙarfi babu wani tsimi babu wata dabara babu wani tattali sai abinda Allah madaukakin sarki ya tattala mawa bawansa ina ma da ka shiga wannan gona ka faɗi haka ka yadda cewa wannan abin da kake da shi daga ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka ne ka ambace shi ka gode masa ka nuna ka yadda an yi maka ina ma haka ka faɗa ma'ana anan gurin sai ya zamanto kamar yana kokarin ya kwadaitar da shi ne duk daga abin da ka aikata na farko na shirka na biyu na waɗannan maganganu to ya fara mai da mafi girma saboda shine mafi muhimmanci shine kafirci yanzu kuma na biyu shine ya laitaka lokacin da ka shiga cikin wannan gona ka yi godiya ga Allah madaukakin sarki ka tabbatar da cewa wannan ni'ima daga Allah madaukakin sarki take lokacin da ka shiga ka kalli wannan koren ganyayyaki ka kalli wannan korama na gudana ka kalli ƴaƴan itatuwa ka tuna da dukiya a gida ka tuna da waɗannan waɗanda suke bin ka suna ita taka suna amsa umarninka ka tuna da arzikin ƴaƴa da Allah ya maka da kadarori ina ma ka ce na gode Allah Allah ne ya maka ina ma haka ka faɗa da ya zamanto maka alkhairi in tarani ana aqalla minka malan wa walada duk da yake kai din kana ganin cewa ni ban kai ka dukiya ba kuma ni ban kai ka yawan ƴaƴa ba amma dai kai ina maka nasiha da ina ma haka ka aikata to da ya fi maka alkhairi shi yasa malam sai ya ce hadha takhsisun wa hasun ala zalik wannan magana da ya masa yana kokarin kwadaitar da shi ne ma'ana ya kebance bayan waccan duk wannan abun da ya ayyana cikin shirka amma ya mishi magana akan shirka a dunkule sannan kuma ya ware wannan abun da yake shine dalilin da yasa suke wannan tattaunawa a daidai wannan lokaci sai yake mai magana akan shi ay halla iz a'jabatka hina dakhaltaha wa nazarta ilayha hamidta Allah ala ma an'ama bihi alayka wa a'taka min al-mali wal waladi ma lam yu'tahu ghayruk ina ma lokacin da ka shiga ka kalli wannan gona ta burge ka ta kawatu a idanka ina ma lokacin da ka kalle ta idanka yayi tozali da gonan nan ka gode ma Allah madaukakin sarki akan abin da ya maka na arzikinta ka gode ma Allah madaukakin sarki akan abin da ya maka na arzikin dukiya da yaya cikin abin da yake bai ba wannan ka da ma ka gode masa akan wannan wa qulta ma sha Allah la quwwata illa billah malai yake wa lihaza qala ba'du salafi man a'jabahu shay'un min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul ma sha Allah la quwwata illa billah wa hadha ma'khuzun min hadhihi al-ayati al-karima malai yake saboda wannan aya bisa hujjar wannan abu da Allah madaukakin sarki ya fada yace sai magabata na kwari suke cewa duk lokacin da wani abu ya baka sha'awa ya burge ka na abin da ya shafi abin da Allah madaukakin sarki ya maka na arzikin dukiya na arzikin yaya na koma menene wani yanayi da kake kai wanda abun kajiya baka sha'awa lalle Allah ya maka ni'ima to kace ma sha Allah la quwwata illa billah kana godiya ga Allah kana jingina falalar wannan al'amarin ga Allah kana nuna cewa kai ba komai bane ba ba dabararka bace ta baka Allah madaukakin sarki ne maka kuma a cikin fadin hakan akwai kokarin murƙushe zuciyarka na abin da za ta iya kawo maka na gururi na jin kai ko ta nuna maka kai wani ne ko ka kai wani mataki ko ka kai wani janni ko ka kai wani abu ko na fituwa ne kana jin wannan ka ce me masha Allah la quwwata illa billah domin ba kai ne kai mawa kanka ba Allah madaukakin sarki ne ya maka mana ya kawo riwayoyi na hadisi daban-daban wanda zamu takaita akan guda biyu saboda yanayi na lokaci hadisi na farko wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad ɗinsa daga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama Abi Hurairah radiyallahu an inda yake cewa qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya Aba Hurairah ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati tahta al-arsh ya kai Aba Hurairah shin bana sanar da kai ba bana nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna ba da take a karkashin al-arshi sai yace qultu na'am fidaka abi wa ummi ya rasulullah eh ya manzo Allah sanar da ni mahaifiyata da mahaifina fansa gare ka ya manzo Allah sai yace anta qula la quwwata illa billah kace la quwwata illa billah babu wani karfi sai gawa Allah madaukakin sarki sai marwaicin hadisin daliban Abu Hurairah sai yace wa ahsabu annahu qala fa inna Allah yaqulu aslama 'abdi wastaslam yace ni ina tsamanin cewa Abi Hurairah ya fadi cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idan bawa ya fadi haka Allah madaukakin sarki zai ce eh bawa na yayi musulunci kuma ya miƙa wuya bawa na ya yadda cewa yana kan addinin gaskiya kuma ya yadda cewa ni na masa ya ji la quwwata illa billah bai ji cewa shi din wani abu ne ko shi ne ya kokari ko wani zafin namanki ko wani kaza ya ji cewa Allah madaukakin sarki ne ya masa qala qultu li amr qala abu balaj qala amr qultu li abi hurairah wannan ana nufin wani daga cikin daliban Abu Hurairah sai yake cewa da shi la haula wala quwwata illa billah ko dai kana nufin ka ce fadin la haula wala quwwata illa billah ma'ana ba la quwwata illa billahi ba kadai sai yace la innaha fi suratil kahfi ni abin da naji manzon Allah ya faɗa la quwwata illa billahi ita ya faɗi akan haka ita wannan la haula wala quwwata illa billah tana cikin suratil kahfi to malamai masu tafsiri suna kawo wannan ayar saboda wannan hadisin saboda alakar da yake da shi da wannan aya din hadisi na biyu shine hadisin da daga yake Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi wanda wannan hadisin ingantacce ne Bukhari da Muslim suka rawaito shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Abdullah ibn Qais ya kai Abdullah dan Qais shin bana sanar da kai kalima min kunuzil janna ba wata kalma wadda take daga cikin taskokin aljanna sai ya ce la haula wala quwwata illa billah fadin la haula wala quwwata illa billah waɗannan riwayoyi guda biyu idan muka kalle su zamu ga suna da shige da juna amma akwai ɗan abu kaɗan da ya bambance su can an ce kanzum min kunuzin jannati tahta al-arsh nan kuma an ce kanzum min kunuzin janna can an ce la quwwata illa billah, nan kuma an ce la haula wala quwwata illa billah. To sai malamai suka ce idan ka kalli haka din zaka iya cewa wannan hadisin ba wai yana cin karo da juna ba, kowanne yana zaman kansa, domin can akwai ƙari nan akwai ragi, can an ce tahtal arshi nan ba a ce tahtal arshi ba. Da haka fadin la haula wala quwwata illa billah lokacin da kike zaune kike zikirinki kike kaza, kina ambata taska daga cikin taskokin gidan aljanna, kamar yadda wannan hadisi ingantacce ya nuna. Fadin la quwwata illa billah yana daga cikin zikirai waɗanda suke masu muhimmanci da zaki, wanda suke nuna cewa Allah madaukakin sarki kin jingina lamarinki gare sa, kamar kuma yadda magabata suke faɗa, in wani al'amarinki ya burge ki, wata lafiya, wani kyau, wata dama, wata dukiya, wani arziki da Allah madaukakin sarki ya miki, to ki ce la quwwata illa billah, domin a cikin wannan akwai jingina al'amarinki zuwa ga Allah madaukakin sarki baki daya. Dole zan tsaya a nan gurin saboda cin dazu suke daga min hannu. Da haka idan Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ya azurta mana rai da lafiya, za mu dora gobe daga inda muka tsaya. Abinda na faɗa na daidai, Allah madaukakin sarki ya samu tarayya da ni da ku baki daya a cikin lada mu amfana da shi. Wanda kuma na yi kuskure ko tuntuɓan harshe, Allah madaukakin sarki ya nusar da mu wannan kuskure watawa, ya kuma yafe mu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na tsaka da alkhairi nan ma.